وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة بنساك سادواء وانا مسلاتي والبركة مسلاتي كيرودي كينا تشكين جلن كسنا وانا سافيا تلا ربا يو أشرين دبقوي قوتا سفر هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم ودبو إير لديكم للتلاتين دبقوي wanda yake daidai da 9 ga watan 12 miladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke sharhin littafin Hisbul Muslim littafin da ya kunshi al-azkar da addu'o'i na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a munasabobi daban-daban da kuma wannan shine darasin mu na 32 a wannan littafi muna cikin azkarun nau abinda mai bacci ko kuma wanda zai yi bacci yake fada yayin da yazo kwanciya mun tsaya akan na 9 za mu tashi na 9 mun karanta shi ko za mu tashi akan na 10 na 10 yana cewa alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi wannan hadisi ne sahihi da Imam Muslim ya rawaito haka nan Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi duk sun rawaito wannan hadisin hadisin Anas ibn Malik ne yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan zai yi bacci ga abin da yake fada alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana kuma ba yake sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mutum ya zo kwanciya ya fadi wannan addu'a الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وديا ديبو دكراري سنتبتك الله واندي يتشيد دمو وسقانا كما يشايد دمو وكفانا كما يسرمنا وآوانا كما يبام مسوكي فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ديوا أكوي واند باشد مي يسرمسا باشد كما مي باش مسوكي wannan hadisi ya kunshi nuna godiyar Allah da bawa yake zai yi lokacin da yazo bacci kan abubuwan ni'imomin da Allah ta'ala ya yi masa a rayuwarsa waɗanda suka cancanci ya yi masa godiya akwai abubuwa da suka riga suka samu gare shi na ni'imomi masu yawa waɗanda idan ba da ni'imtarwar Allah ta'ala ba zai samu waɗannan abubuwa ba kuma ni'ima ce wacce take buƙatar ta zama tilas wato ba wani abu bane wanda ko da shi ko ba shi zai rayu a wani abu ne wanda Allah ta'ala ya yi masa kuma dole sai da shi ne zai rayu sannan baya ga haka akwai waɗanda suna nan sun rasa wannan ni'imar ko sun rasa wani sashin ta shine bawa zai fara budewa da godiya da yabo da kirari ga Allah ta'ala da tabbatar masa dukkanin abubuwan da suke da yabo ne da jinjina da girmamawa shine ma'anar alhamdulillah dukkan anwa'ul muhamid sun tabbata ga Allah ta'ala shine ya cancance su allazi at'amana wanda ya ciyar da mu wanda ya bamu abincin da zamu ci min gairi haulin minna wala kuwa ba zabaran mu ba karfinmu ba akwai waɗanda suka fi ka karfi ba sa samu abinda kake samu akwai abinda waɗanda suka fi ka dabara amma ba su samu abinda ka samu ba ubangiji ta'ala ya ciyar da kai saboda haka duk abinda ka koshi to ka riƙa tuna cewa ni'ima ce daga Allah akwai wani wanda yana nan a cikin yunwa yake zai tashi da yunwa yayi ne da yunwa kwana da yunwa akwai waɗanda yunwa ma take halakar da su ko waɗanda suna nan a cikin yunwa suke abinda za su ci ba sa samu mutuwa ake yi saboda yunwa a ƙasashen su kai Allah ta'ala ya baka abinda zaka ci har ma ka kai ga koshi to kaga wannan ni'ima ce da ya kamata ka riƙa tunawa da Allah ta'ala akan ta yawanci wani lokaci ni'imar da take maimaituwa yau da gobe mantawa muke da ita ba ma tuna cewa fa ni'ima ce fa wannan duba annabi ibrahim cikin kirarin da yawa ubangiji wanda ya faɗi dalilinsa na bauta masa ba waninsa ba sai da ya faɗi batun ciyarwa ɗin nan allazi huwa yut'imuni wa yasqi wanda shi ne yake ciyar da ni kuma ya sha allazi huwa yut'imu wa la yut'am cikin sifofin ubangiji shi ne wanda yake ciyarwa kuma ba a ciyar da shi ashe ubangiji ta'ala ya baka abin da za ka cika ƙoshi wataƙila ma har ka ba wani ka rage wani ya samu to ka tuna cewa wannan ni'ima ce ka tuna da yawa suna nan waɗanda sun rasa wannan ni'imar da yunwa suke kwana da yunwa suke tashi wasu ƙasashe ana yunwa ana mutuwa to ya kamata kullum ka zo kwanciya wannan abin da ka samu na ci da sha a yinin ka gode wa Allah a kansa kisa bawa zai ce alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wanda ya ciyar da mu kuma ya shayar da mu ya ba mu ruwan sha abinda za mu sha akwai inda ana nan ana kamfan ruwan suke nema babu shi wani kuma in kaga irin ruwan da yake sha sai ka tausaya masa ko a cikin ƙauyukan mu kaga wasu irin ruwan da suke sha sai ka dauka dan adam ba zai sha wannan ruwan bai kwana da rai amma shi suke sha kullum to kai Allah ta'ala ya baka ruwa gare-gare wanda kake sha har ma idan ka dan ga kura a ciki ko ta tsakuwa sai ka ce ba za ka sha ruwan ba sai ka zubar da shi ka ebo ne ko idan lokacin zafi ne ka sha na sanyi-sanyi kana da abin da za ka sanyaya ruwa to wannan duk ni'ima ce da bai kamata ka rika mantawa da ita ba sani cewa ubangiji ta'ala da ya rike ruwan nan to fa ba inda zaka iya samu ruwa babu inda zaka iya afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun antum anzaltum min al-muzni am nahnu al-munzilun ce ba ku ga ruwan da kuke sha ba ku ne kuka sauko da shi daga girgije ko muka sauko muku da shi an sadde ce kowa ya santa so ubangiji ba sai ya baka amsa to kaga Allah ta'ala ya saukar maka da ruwan sannan kuma ya baka damar ka samu ruwan kuma ka sha dan wani ga ruwan kuma shan ma ba zai yi ba yana sha yana harar da shi to wanda duk ni'ima ce da idan mutum ya zo kwanciya sai ya tuna Allah akan ta alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa kafana sannan ya ba mu kifaya ya isar mana ya kare mu daga dukkan wasu abokan gaban mu duk wani abu da zai cutar da mu wani ma ba mu san shi ba Allah ta'ala yana ba mu kariya a kansa wanda idan ba dan kariyarsa ba abin nan ba zai kyale mu ba za mu halaka ko za mu cutu saboda shi bala'i nawa ne daga sama yake tunkaro bawa ko daga ƙasa yake nufo bawa bai san da shi ba ubangiji ta'ala yana kaɗe masa yana ije masa waɗannan cututtuka bai san da su ba Allah ta'ala yake kare shi daga wannan alaysa Allahu bikafin 'abda shi Allah bai shi ya kare bawansa ba ya isa to wannan shine abin da muke cewa hasbunallah din shine Allah ya isar mana ma'ana ya isa ya kare mu daga dukkan wani abin da zai cuce mu ya isa ya kare mu daga dukkan wata cuta sawa'un ta mutunci ko ta dan ta aljanci wanda muke gani da wanda ba ma gani ko kuma wakafana ubangiji ta'ala ya babu abin da ya ishe mu ko dai zama wakafana ubangiji ta'ala ya kare mu ko ka ce wakafana ubangiji ta'ala ya babu abin da zai wadace mu ya ishe mu wani yana nan yana samu amma ba ya isassa kuma ba yadda zai yi haka zai ta hakuri amma kai ka samu abin da har ka cika koshi har ka sha ka koshi to kaga wannan ni'ima ce da ya kamata ka gode wa Allah kullun akan ta kullun ka tuna ta kada ka manta ta wa awana sannan ya bamu masauki ya bamu gurin zaman da zamu zauna mu nutsu ya kare mu daga rana zafin rana ya kare mu daga sanyi kare mu daga iska sannan kuma ya tsare mu daga ganin masu gani saboda kana cikin gidanka kana tare da iyalanka kana cikin hutawarka babu wanda yake ganin me kake sai wanda ya shigo kai yadda ya shigo to ubangiji ta'ala ya maka wannan ni'ima ya baka gurin da zaka fake ka samu sakina ka samu nutsuwa ka sitirce kanka ka sitirce iyalinka a cikin sa babu shakka wannan ni'ima ce da yawa da yawa suna nan wadanda ba su da wannan ni'ima suna nan suna ta gudun hijira ana ta yaƙe-yaƙe a yankunansu ko a ƙasashensu idan kana ganin irin abin da yake faruwa a wasu ƙasashen ka ga yadda ɗan adam ya baza ba a daji yana neman inda zai fake bai rayuwar dabbobi ta fita shi daraja saboda ita dabba wurin rayuwarta kenan saboda ka ta saba da wannan rayuwar ubangiji ta'ala ya hore mata abubuwan da za ta iya tafiyar da rayuwarta a gurin ba tare da ta cutu ba kai bai baka su ba ko fatar jikinka in ka duba kaga tasu kaga tasu kariya ce daga dukkan wani abin da zai cutar da ita a dajin na sanyi ko zafi ko kaya ko wane ne wanda ka za su iya kwanciya a ko'ina kai ba haka jikinka yake ba to sai ya kasance bala'i ya yi bala'i ya zama a irin inda dabbobin nan suke kwana suke tashi nan kai ma kake neman makwanci ai bala'in ya kai inda ya kai to in kaga cewa kai gashi fa Allah ta'ala ya barka a gidanka a cikin iyalinka cikin mutuncinka babu shakka ni'ima ce da ya kamata ka tuna Allah da akanta shine wa awana shine yace fa kam mimman la kafiya lahu wala mu'wi da yawa suna nan wanda ba shi da wanda zai iya isar masa sannan babu wanda zai ba shi makwanci ba wanda zai ba shi wurin zama kuma haka ne kana ganin abin da yanzu yake faruwa a duniya ka duba yan gudun hijirar Siriya din nan ka duba mutum ya gwammace ya halaka a ruwa gashi yan uwansa sun shiga sun halaka amma wannan ba zai hada shi ba ya ba da kuɗi ba a shigar da shi hanyar halakar saboda dai ya samu kuɓuta to duk waɗannan ni'imomi ne da bawa bai dace ya riƙa mantawa da su ba in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku lissafa ni'imomin da Allah ta'ala ya muku ba za ku iya ƙididdige ta ba to alal aƙalla wacce take maimaituwa kullum a gabanka kana gani to kakka manta da ita sannan kuma irin wannan ne zai sa ka samu ƙari daga Ubangiji ta'ala saboda abin da kake yi ɗin nan godiya ce kake wa Allah ta'ala kan waɗannan ni'imomi shi kuma sai ya ta ƙara muku da in shakartu la azidannakum in kuka gode to zan ƙara muku malamai suna cewa man lam yara almazida fi halihi falyastaghfir ash-shukr wanda duk ya ga al'amuransa ba sa gaba suna baya ko sun tsaya cak to ya binciki maganar godiya ga Allah saboda Ubangiji ta'ala ya yi alkawari baya karya alkawarinsa ya fi kowa faɗar gaskiya so shi ya ce la in shakartum la azidannakum lalle wallahi in har kuka gode tabbas haƙiƙa zan ƙara muku to in kaga baka samun ƙari a cikin yanayin halin da kake ciki babu ƙari babu ci gaba to malamai suka ce falyastaghfir ash-shukr ka bincika sha'anin godiyan nan ko dai baka yin ta kwata-kwata ko baka yin ta yadda ya dace idan aka ce godewa Allah ba wai ana nufin kawai da baki ba da bakinka da zuciyarka da gaɓoɓinka gaba ɗaya yanayinka ya nuna kana yi wa Allah godiya ba wai kawai da baki ka ce na gode Allah ba amma ka je ka saba masa ka ce na gode Allah amma kuma bai ba har zuci ba ka yi abin da kake so to wannan faɗa kake da baki amma aikin kana ƙaryata abin da kake faɗa ba da gaske kake ka gode Allah ba in ka gode Allah to ka kiyaye sallolinka kaga kana sallah akai ka gode Allah ka kiyaye amana ka gode Allah ka zama mai gaskiya ka gode Allah ka zama mai kiyaye haƙƙin al'umma ka zama mai kiyaye haƙƙin iyalanka mai kiyaye haƙƙin ƴaƴanka ka zama macuci ka zama azzalimi ka zama mugu wannan duk alama ce ta cewa ka gode wa Allah amma ka ce ka gode wa Allah ba duk waɗannan abubuwa ko wasu daga cikin su kana aikatawa to wannan duk ba gaskiya bane wannan godiyar ba ita ce Allah aiki zaka yi sai ya nuna ka gode wa Allah i'malu ala daud shukra wa qalilu min ibadi shukur to idan har kana yi wa Allah godiyar da gaske to shi kuma yayi alƙawarin zai ƙara maka kuma inna Allaha la yukhliful mi'ad Allah alƙawarin sa na alkhairi yayi maka alƙawarin alkhairi baya sabawa to shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake koyar da mu wannan addu'a yayin da mutum ya zo kwanciya sai ta gaba Allahumma alimal ghaibi wash shahada فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وأنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص wanda yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da abubakar ya ce da shi ya rasulullah ka sanar da ni addu'ar da zan yi rika yi da safe da yamma allimni ma aqulu idha asbahtu wa idha amsaytu amr ibn abdullah ibn amr ibn al-as shi yaji abubakar yana yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan tambaya a wasu ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a wata ruwaya yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula idza arada ahadukum an yanam falyakul idan ɗayanku ya zo bacci to ya ce allahumma alimal ghaibi wash shahada ya allah masanin abin da yake boye da wanda yake sarari فاطر السماوات والارض وده يقا جهل الترسمي ده تقسى رب كل شيء ومليكه وبنجي دكان كومي كما مملكين دكان كومي اشهد ان لا اله الا انت انا شهداوا ده cewa babu abun bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ina neman ka tsare ni daga sharrin kaina min sharri shaytan da kuma sharrin shaytan wa shirkihi da shirkarsa wa an aqtarifa ala nafsi su'an kuma ka tsare ni daga in jawo wa kaina wani mummunan abu aw ajurahu ala muslim ko in jawo dan uwana musulmi wannan hadisi ne sahihi da imam abu daud ya ruwaito shi haka nan ad-darimi haka nan at-tirmidhi ya ruwaito shi haka nan imamu ahmad ya ruwaito shi al-hakim al-baghawi an-nasa'i fi sunan al-kubra malamai da yawa sun ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban daga abdullahi ibn amr ibn al-as akwai an ruwaito shi daga hadisi abu huraira radiyallahu ta'ala anhu sai dai lafazan sa ba su kai ga waɗannan ba duk da cewa da gani a wata ruwayar shi ma lafazan Abu Huraira a kowane da ya zo kamar Adabul Mufrad ya zo da wannan lafazan ruwayar Abu Huraira ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka don haka hadisi ne tabbatacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana koyar da sayyidina abubakar abinda zai faɗa yayin da ya zo kwanciya ko yamma ko yayin da ya zo kwanciya kamar da yake cikin kitabun du'a na tabarani ya ce allahumma alimal ghaibi wash shahada ya allah masanin ghaibi ya allah masanin abin da yake sarari ubangiji ta'ala shi yake banta da sanin abin da yake boye babu wanda ya san abin da yake boye sai allah ta'ala saboda ka shine idan ya ga dama zai sanar da wanda ya ga dama alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man ittaqa bir rasul haka wanda ya ga dama shi zai sanar daga cikin manzannin sa wa ba kana allah li yutli'akum ala al ghaibi walakin allah yajtabi min rusulihi man yasha Ubangiji ta'ala shi ya keɓanta da sanin abin da yake ɓoye, was shahadati da wanda yake sarari na kusa da na nesa, babba da ƙarami, babu abin da yake ɓoyewa ga Allah. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, a sama yake ko a ƙasa yake ba zai ɓoye ga Allah ba. Fatirar samawati wal ard shi ne ya ƙage halittar samai, ya ƙage halittar ƙasa ba tare da ya gani daga wani ya kwaikwaya ba, ba tare da wani ya riga shi ba, ba kuma tare da wani ya yi tarayya da shi wajen halittar samai da ƙasa ba. Halittunsa ne duka, bayansa ne, mallakarsa ne, shi kuma yake gudanar da su yadda ya ga dama. Rabba kulli shay'in, ubangijin dukkan komai, kowane abu yana ƙarƙashin gudanarwar Ubangiji da sarrafawar Ubangiji da mulkin Ubangiji, shi yake gudanar da komai. Shi rabba kulli shay'in, ya Ubangijin dukkan komai, wa malikahu, ya mamallakin dukkan komai. Saboda Ubangiji ta'ala shi ne wanda yake ya sifantu da sihofi na kamala, wawa yana sifanta Ubangijinsa da sihofi na kamala, sifa cikakken ilimi wanda ya kewaye dukkan komai, sawa'un na ɓoye ko na sarari, na sama ko na ƙasa. Ubangijin da ya halicci waɗannan manya-manyan halittu da ɗan adam yake gani, halittar sammai da halittar da abin da duk yake cikinsu, shi yake banta da wannan. Babu shakka waɗannan alamomi ne ko ayoyi ne waɗanda suke nuna kaɗai takarsa, kuma suke nuna shi kaɗai ne wanda ya cancanta a yi ma irin wannan roƙo, a nemi irin wannan buƙata a wajensa. Rabba kulli shay'in, ya Ubangijin dukkan komai, wa malikahu, kuma mamallakin dukkan komai. Ashhadu an la ilaha illa anta, ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai kai. Haka bawa, bayan ya tabbatarwa da Allah ta'ala sifofinsa na kamala, ya tabbatarwa da Allah ta'ala rububiyyarsa ga dukkan komai, sannan kuma sai ya tabbatar masa da uluhiyyarsa, cewa shi kadai ne ya cancanci bauta. Daga nau'o'in tauhidin nan guda uku duk sun samu ana. Tauhidul asma'i was sifat shi ne alimul ghaibi was shahada, fatiras samawati wal ard, wannan tauhidul asma'i was sifat. Sannan kuma tauhidur rububiyya, rabba kulli shay'in wa malikahu, tabbatarwa da Allah aikinsa, cewa aikinsa ne shi kadai, don haka shi ya yi halittar, shi kuma da yake gudanar da halittar, kuma kowane halitta, kowane irin halitta a ƙarƙashin ikonsa take. Wannan shi ne tauhidur rububiyya. Sannan ashhadu an la ilaha illa anta, babu abun bauta da gaskiya sai kai, wannan shi ne tauhidul uluhiyya, kaɗaita Allah da ayyukan da muke yi na bauta. Da bambancin tauhidur rububiyya da uluhiyya, tauhidur rububiyya tauhidul lahi ne bi af'alihi huwa, tauhidul uluhiyya kuma tauhidul lahi bi af'alina. Saka ayyukan Allah ta'ala ka jingina masa su shi kaɗai, kada ka kuskura ka jingina ma wani aikin Allah, ka ce wani ma zai iya yin abin da Allah ta'ala ne ya ce shi kaɗai yake yinsa. In kai haka ka karya tauhidul rububiyya. Tauhidul uluhiyya kuma dukkan wani abin da ka sani bautar Allah ne, to ka yi masa shi kaɗai, kada ka gawa wani da shi a cikin wannan bautar. Wannan shi ne tauhidul uluhiyya. Tauhidul asma shi ne ka tabbatarwa da Allah sifofinsa da sunayensa, waɗanda ya sifanta kansa da shi, manzansa sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da su. Idan mutum ya zo da waɗannan nau'uka na tauhidi, to ya zo da kamalar tauhidi, ba abin da zai hana shi shiga aljanna. Ko da ko ya yi wasu laifuffuka, to ƙarshen lamarinsa zai tike aljanna. Saboda duk wanda yake da tauhidi a zuciyarsa, to ba zai dawoma a wuta ba. Ko da kuwa zai yi laifin da za a shigar da shi wuta saboda a yi masa horo, a yi wanke shi, a tsarkake shi, to za a dawo, za a fito da shi ya shiga aljanna. Bawa ya fara tabbatar da waɗannan kashe-kashen tauhidi guda uku a farko-farkon addu'arsa. Sannan sai ya ce, a'udhu bika min sharri nafsi, ina neman ka tsare ni daga sharrin kaina, wa min sharri shaitani wa shirkihi, daga kuma sharrin shaitan da shirkarsa. wa an aqtarifa ala nafsi su'an, in jawo kaina wani mummunan abu, aw ajurrahu ila muslim, ko kuma in jawo shi ga musulmi. Anan sai bawaye ne mutsarin Allah ta'ala, yayi masa tsari, yayi masa katanga, ya bashi kariya daga inda sharri yake fitbugowa, yake tahowa, da kuma inda yake tukewa. Sharri yana da masdaruhu, inda daga inda yake fitowa shine sabab dinsa, wanda sabab dinsa biyu ne. Ko dai ya kasance mutum shi a karan kansa ne zai yi wannan sharrin, daga kansa ne sharrin zai taso, shine mafarar sharrin, ko kuma daga shedan, daga waje kenan, ko daga gare shi ko daga shedan. Dama sharri ba wuce da, ko daga gare shi ko daga shedan. Aka ce shedan, an nufi shedan na aljan ko shedan na mutum. Ko dai sharrin shi kansa ne, daga kansa ne shi ya jawo sharrin da kansa, ko ku a shedan ne ya ja masa shi, shedan din na mutum ne ko aljan ne. Wannan mafarar sharri kenan sababinta. Sannan sharrin ko ya kare a kansa ko ya shafi wani musulmi, ko ya kare a kansa ko ya shafi waninsa, kaga da matukarsa kenan, makararsa kenan, gayarsa kenan. To kaga waɗannan su ne kashe-kashe guda hudu na sharri. Sharrin da zai fito daga kan mutum ya kare a kansa, ko ya fito daga shedan ya kare a kan shi mutumin, kaga biyu kenan. Ko wanda zai fito daga kansa, wanda zai fito daga shedan ya kare a kansa, ko ya fito daga shedan ya kare a kan wani. To da suri al-aqsamul arba'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hasurin duka sharri baya wuce nan, da mafararsa da makomarsa ba ta wuce waɗannan kashe-kashe guda hudu. Da bawaye ne mutsarin Allah daga ya tsare shi daga waɗannan abubuwa. Ya ce a'udhu bika min sharri nafsi, Allah ka tsare daga sharrin kaina. Wato shi kansa bawa yakan cutar da kansa. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. In kaga abu mai kyau, to fa lalace daga Allah. In kaga wani abu mara kyau, to kai ka jawo kanka. Awalam ma asabatkum musibatun da asabtum mithliha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Kace daga kawun kanku ne. Allah ce yayin da wata musiba ta same ku, ku rika cewa daga ina wannan abu ya faru, ya akai abu kaza yake faru. Allah ce ka gaya musu min huwa min indi anfusikum, ku kuka jawo kanku. Shi yasa a cikin khutbar Annabi sallallahu alaihi wasallam idan zo bude ta, wadda galibi mukan bude darussa mu da ita, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina, muna neman tsarin Allah daga sharrukan kawukan. Saboda haka sharri ya zama daga nafs, wato mutum shi karan kansa ya yi abin da zai cutar da kansa. Ce wa min sharri shaitani wa shirkihi, kuma sharrin shaitan da shirkarsa, wato sharrin da shaitan ne zai nemi ya yi wa bawa, ya cutar da bawa. Bawa a iyakaran kansa yana matukar kokarin ya ga cewa bai yi abin da zai jawo kansa musiba ba. Amma kuma shaidan, saboda kaidinsa da makircinsa da kifinsa, shi ko kulle yana taɗana wannan bawa tarko, yana so ya ga ya jefa shi ciki, ya ga ya halaka shi, ya ga ya cutar da shi. To bawa a nan yake neman Allah ta'ala ya tsare shi daga irin wannan sharrin na shaidan da shirkarsa. To jefa shi cikin shirka, da shi ne mafi girman sharrin da shaidan zai jefa bawa a cikinsa, shi ne jefa shi a cikin abin da ya shafi shirka. Shi yasa in ya zo laran lahira, bawa yana cikin wuta tare da shaidan, zai ce ya kafarta daga shi wannan shirkar da bawan ya yi. Ni kafartu bima ashraktumuni min qabl, wanda shi ne kuma ya yi sanadiyar fadawan bawa cikin shirkar. To bawa yana yake neman tsari daga wannan. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, ko in jawo kaina ya tsururutar wa kaina in aiwatar wa kaina wani mummunan abu shi da sharar da zai fito daga kan mutum daga mutum kuma ya kare a kansa to Allah ka tsare ni daga wannan in yi abinda zan cutar da kaina shi ne abinda bawa yake fata Allah ka tsare ni kada in zama ina aikata abinda zan cutu da shi ni kaina aw ajurrahu ila muslim ko in ja shi zuwa ga musulmi abinda zan yi in jawo wa dan uwa na musulmi saboda akwai musibar da in ta zo to ba ta takaita akan wanda yayi ta kenan ta ko fitnatul la tusibanna alladhina zalabu minkum khassa ko guji fitnar da idan ta zo ba azzaliman kawai take samu ba har wanda ma ba su yi zaluncin ba sai su waye gari suna fama da ita to ya Allah ta'ala ka tsare ni kai ya zama ina daga cikin waɗanda za su sabbaba wata fitina ko wata musiba ga ƴan uwa musu kaga wannan ba karamar addu'a ba ce da bawa ya kamata ya zubce ta har kullun ya roki Allah ta'ala ya masa irin wannan za mu ga yadda addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam da yake koyarwa za mu ga yadda sai an yi musu shimfiɗa da yabo da kirari ga Allah ta'ala sannan ko bawa ya goya a bukatarsa akai wanda haka ya dace ko da yaushe bawa ya rika yi wa Allah kirari da yabo sannan kuma daga baya sai ya kawo ba kai tsaye kawai ya ta faɗa bukatarsa ba tare da wannan ba to sai ta gaba ta sha biyu ya ce ya qara'u alif lam mim tanzila sajda wa tabaraka alladhi bi yadihi almulk wato bawa zai karanta wato mutum zai karanta alif lam mim tanzilu sajda suratu sajda sannan da tabaraka alladhi bi yadihi almulk zai karanta waɗannan surori wani hadisi ne sahihi hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari wanda Imam at-Tirmidhi ya rawaito shi Nasa'i ya rawaito shi cikin As-Sunan al-Kubra haka nan Ad-Darimi ya rawaito shi haka nan Imam Ahmad al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad al-Baghawi a cikin Musnad al-Ja'd haka nan At-Tabarani ya rawaito shi a cikin littafinsa Ad-Du'a da malamai da yawa sun rawaito wannan akwai shi a cikin littafin Ibn Durais Fadail al-Quran hadisin Jabir ne Ibn Abdullah al-Ansari da ruwayar Abu Zubair al-Jabir duk da cewa Abu Zubair bai ji shi daga Jabir ba kawai da yake cikin Sunan al-Kubra Zuhair ibn Muawiya ya tambaye Abu Zubair a sami'ta hadha min Jabir aw sami'ta Jabir an yadhkuru hadha al-hadith kaji Jabir yana fadar wannan sai ya ce la sami'tuhu min Safwan aw abi Safwan da ji shi daga Safwan ne ko kuma baban Safwan shi kuma daga Jabir a sai rayuwar Safwan din shine Safwan ibn Abdullah bin Safwan ɗaya daga cikin rijalu muslim kuma thika ne wanda kare hadisin malamai sun inganta shi Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin silsilar sahiha hadisi na 585 Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana shimfiɗa da karanta waɗannan surori guda biyu surat alif lam mim tanzilus sajda da tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa suratul mulk wato wani al'adar sa in zai kwanta ya karanta waɗannan surori guda biyu a sai da gaba shi kuma yana cewa Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ولا حديث ليس صحيح ينسك سوى البخاري ينسك سوى مسلم حديث البراء ابن عازب radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da shi idza akhadhta madja'ak fatawadda wudu'aka lis-salah thumma tadja' ala shiqqika al-ayman wa qul allahumma aslamtu nafsi ilayka ila akhirih annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa al-bara ibn azib idan ka zo kwanciya ka zo gudun kwanciyarka fatawadda wudu'aka lis-salah kayi alwalad da kake yi irin ta sallah kayi alwalad da kake irin alwalad sallah thumma taja ala shiqqika al-ayman sannan ka kwanta a barinka na dama wa qul kace allahumma aslamtu nafsi ilayka ya allah na sallama kaina zuwa gare ka wa fawwadtu amri ilayka na mayar da al'amari na fawwala al'amari na duka zuwa gare ka wa wajjahtu wajhi ilayka na fuskantar da fuskata zuwa gare ka wa alja'tu dhahri ilayka na jingina baya na zuwa gare ka raghbatan wa rahbatan ilayka ina mai kwadayi ina mai jin tsoro gare ka la malja wala manja minka illa ilayka babu mafaka babu matsira daga gare ka sai zuwa gare ka amantu bi kitabika allazi anzalta nayi imani da littafinka wanda ka saukar wa bi nabiyyika allazi arsalta da annabinka da ka aiko Al-Bara ibn Azib yace ina maimaita abinda naji domin in rike yana maimaitawa ya faɗi abubuwan da ya faɗi wannan addu'a da Allah annabi ya koya masa ƙarshe sai yace wa bi rasulika alladhi arsalta maimakon wa bi nabiyyika alladhi arsalta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a ba haka ba nace maka wa bi nabiyyika alladhi arsalta annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da sahabinsa al-bara ibn azib abinda zai yi lokacin da zai zo bacci idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah idan ka zo kwanciya kayi alwala irin alwalar ka ta sallah ya ce kayi alwala sai ya ce irin alwalar ka ta sallah saboda a larabci alwudu ko wanke hannu kai a larabci harshen larabci za a kira shi wudu alwala ko da kawai hannunsa ya wanke ko ya wanke hannu da kafa abinda muke ce kwaskwarima ko kwaskwarima a larabci sunan tawudu to amma ba alwala ce ta sallah ba ba za ka yi kwaskwarima ba ai kai sallah to shi yasa sai ya kara masa ya ce wudu akaris salah alwalar ka ta sallah imamu tirmidhi yana cewa babu wani hadisi da ya zo da maganar alwala sai wannan shi kadai ne hadisin da ya zo ya ambaci alwala lokacin da za a yi bacci yace laysa fil ahadithi dhikru alwudu' inda an-nawm illa fi hadha alhadith shine yazo da maganar sunnar yin alwala lokacin da mutum zai samu bacci yazo kwance domin ya kwanta cikin tsahara kamila ya kwanta cikin tsahara kamila idan ya kasance an umarce shi da ya kwanta da taharatul badan da tsarkin jiki ya to kaga min babu aula ya tsarkake zuciyarsa kenan idan har ana buƙatar ya tsarkake jikinsa in zai kwanta kaga ashe abinda yafi cancanta ya fara yi tsarkake zuciyarsa kaga an umarce shi da tsarkake jiki dan a tuna masa wani tsarki mafi muhimmanci da ya kamata ya kwanta da shi shine tsarkin zuciya sannan idan mala'ikan mutuwa ya tashi daukar ransa ya dauki ransa cikin yana cikin tsarkinsa sannan a lahira a tashe shi cikin masu tsarki saboda da abinda mutum ya mutu a kansa ake tashin sa saboda ka ya mutu da tsarki an tashe shi da tsarki ya mutu da janaba ya tashi da janaba ya mutu da alwala ya tashi da alwala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai haka sannan wani kuma zai taimaka masa wajen wato koda zai yi kiyamun laili ya tashi da nishadi shi wannan alwala da zai yi to sannan ya ce thumma taji ala shiqqika al-ayman sannan ka kwanta akan barinka na dama kwanta akan barinka na dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana son daman ta ko komai na alkhairi a fara shi da dama ba wai an ce mai bacci ba ya juyi ba ana maganar in ka zo kwanciya fara kwanciya da dama ko da za ka yi juyin dai ba wai hana juyi a kai ba amma dai zama ta nan ka fara wanda ake so komai a fara shi da dama, sai ka fara kwanciya da dama, sai kuma saboda nan ne jihatul qalb, abin jihatul aisar nan ne jihatul qalb, nan ne zuciya take, amma jihatul aiman ba a nan zuciya take ba. To ka kwanta a can ka danne abin din zuciyarka bisa ga lafiyar jiki ba, ba haka ake so ba. So ka danne bangaren da ba nan ne zuciyarka take ba. To malamai sun faɗi abubuwa dangane da kwantawa da dama na fawaid na amfani na hikima da mutum yake samu. Sannan suka ce a cikin wani hadisi kaga akwai maganar wasu sunnoni ko wani abu mustahabbi da aka ce ayi alwala lokacin da aka zo bacci, idan mutum kuma dama yana da alwala shi ke nan ba sai ya sake ba. Shi hikima dai ya kasance a cikin tsarki, ko ya zo mutuwa ya mutu da tsarki. Sannan suka ce wannan alwala daga cikin abin da take taimakawa idan mutum ya kwanta yana samun tsari daga wasa da shedan zai ta yi da shi a cikin bacci. Idan kuma har ya samu wannan tsarin daga wasan shedan, to har ila yau zai zama mafarkin da zai yi, ya fi zama gaskiya, saboda shedan ya samu wata kariya ta shedan, saboda haka mafarkinsa zai fi zama mafarki ne na gaskiya ba na kwashe-kwashe ba. Sannan bawa zai a waɗannan addu’o’i ya ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah na miƙa wuyana, na miƙa kaina gaba ɗaya zuwa gare ka. Nafsi ana nufin zati, wa shakhsi gaba ɗaya na ka cokam, na miƙa kaina gare ka, sai abinda ka ce in yi, sai abinda ka sa ni, don haka ni mai bin ka ne sau da ƙafa. Wa fawwadtu amri ilaika, na mayar da al'amari na zuwa gare ka, dukkan wani al'amari nawa, cewa ufawwidu amri ila Allah, duk wani al'amari na mayar da shi gare ka, saboda haka Ubangiji ta'ala kai ne za ka yi min zaɓi, kai ne za ka yi min jagora cikin dukkan al'amurana, kuma gare ka na dogara, babu wani wanda na dogara da shi bayan kai. Wa wajjahtu wajhi ilaika, na fuskantar da fuskata zuwa gare ka, ma'anar na fuskantar da fuskata zuwa gare ka ma'ana kai kadai nake hararowa, nake kawo a raina cikin ayyukana, wanda yana nuna kamalar ikhlasi a cikin ibada, a cikin ayyuka na alkhairi. Abin da Annabi Ibrahim yake cewa inni wajjahtu wajhiya, na fuskantar da fuskata zuwa ga Allah. Saboda haka bawa yana ƙara mubaya'a ga Ubangiji da ikhlasi, cewa ikhlasi na ko ayyuka na gaba ɗaya don kai nake yi ya Allah ta'ala. Cewa alja'tu zahari ilaika, na jingina bayana zuwa gare ka, ma'ana a wajenka kawai nake samun ƙarfi, duk abinda ka jingina da shi to zai tallafa maka ka samu ƙarfin tsayuwa, ka samu tsayuwa da ƙafafuwanka sosai. To bawa a nan yana cewa Ubangiji ta'ala kai ne ke tsaya, kai ne ke tsayar da ni, kai ke riƙe da ni, gare ka na jingina, ma'ana kai ne ke bada ƙarfi, da kai nake gurinka nake neman taimako, babu wani wanda nake dogara da shi, nake neman taimako a gurinsa sai kai. Raghbatan wa rahbatan ilayka, raghbatan ay min thawabika wa rahbatan min iqabika, ina mai kwaɗayin abinda kake bayarwa na lada, abinda zaka bayar da na lada ina kwaɗayinsa, sannan kuma ina kwaɗayin ina jin tsoron abinda ka tanada na uquba ga wanda ya saba maka. Saboda haka bawa yana nuna wa Ubangiji ta'ala cewa shi mai kwaɗayin abinda yake tare da shi ne, ko mai tsoron abinda yake tare da shi, mai kwaɗayin abinda yake tare da shi na, sannan mai kuma tsoron abinda yake tare da shi na azaba. Kaga wannan yana rushe aqidar da take cewa ka bauta wa Allah ba dan kana kwaɗayin komai a wajensa ba, ba dan kana tsoron komai nashi ba. A nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabinsa yake koyawa ga abin da zai rika faɗa kullum ma in ya zo kwanciya. To kuma wani ya zo ya ce maka a'a, wannan ba ita ce, ba shi ne ya kamata ba, kar ka bauta wa Allah dan kana son wani abu nashi, kakka bauta wa Allah dan kana jin tsoron sa kakka ji tsoron sa kakka yi fata a wajen sa saboda mummunar aqida ce bai kamata a ce musulmi ya yarda da haka ba har ma a dauka cewa wata alama ce ta waliyi shi baya san komai a gurin Allah kuma baya tsoron wutar sa wanda sai dai waliyin shedan amma ba waliyin Allah ba amma waliyan Allah suna bautawa Allah suna kwadayi kuma suna tsoro innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in Allah ya yi ba annabawansa cikin annabawansa yace sun kasance suna gaggawa wajen aikata aikin alkhairi kuma suna bauta mana raghaban wa rahaban da kwadayi da lada da kwadayin abin da yake wajenmu na lada da kuma jin tsoron abin da yake tare da mu na uku ba to inda a ce ba yabo bane wannan Allah ba zai yabi annabawansa da haka ba zai za kaskanci ne ko redi ne a ce kai yanzu dan kawai Allah zai baka aljanna shi yasa kake bauta masa a abu muna bauta masa ne kawai dan soyayya dan muna san shi me yasa mu muke san ubangiji ai ni'imominsa da ya baibaye mu da su da wanda ya mana tanadi kuma a lahira da balalarsa wannan shi yake karawa bawa soyayyar ubangijinsa yana daga cikin abin da masoyi yake yi wa masoyinsa ya kyautata masa daɗaɗa masa wannan kuma sai ta ƙara danƙon soyayya tsakaninsu to kuma sai a ce a ba ruwanka da wannan kawai ka so shi don shi ne Allah kawai ya aka yi zama Allah ɗin wannan sifofin nasa na kamala su suka sa shi zama Allah shi yasa ya sifanta da ar-rahman ya sifanta da ar-rahim mai rahama ne mai tausayi ne mai jin kai ne duk ba daga yana cikin tausayinsa bai ne ya yi wannan hatta azabar da ya tanada ai cikin tausayin nasa ne don ka ji cewa ga wani abu da ya tanada na azaba ka tsorata ka yi biyayya ya saka maka kamar yadda uba yake aje bulala dan ƴaƴansa su gani ba wai dan ba san su ba ko ba tausayin su a dan su zama na kirki su zama na gari za ka ga wannan budalar na ita ma cikin wani bangare ne na rahama ba wai kawai dan azaba ba eh cikin rahamar ƴaƴanka ne ba wace aka kai ta zuka musu a kare aje ta suna gani suna razana da sun yi abu ka kalle ta kallon ta da zaka yi zaka ga kuma duk jiki ya daurawa ce la manja wala malja minka ila malja wala manja minka illa ilayka babu makubuta babu mafaka wala manja babu matsira minka daga gare ka illa ilayka sai dai zuwa gare ka wato babu inda zaka gure wa Allah ba inda zaka je ka fake ka ce ka boye wa Allah Allah ba a boye masa ba a tsire masa ba a boye masa duk inda ka je karkashin mulkin sa kake a sama kake a ƙasa kake ba inda za ka shiga ka ce ka tsirewa mulkin Allah za ka sauka daga kan doron ƙasa ne kana nan kan doron ƙasa duk inda kake a kan ƙasar sa kake za ka fita daga karkashin samaniya ne kana nan cikin karkashin samaniya duk inda kake a cikin mulkin sa kake kuma haka babu yadda za ka gujewa ubangiji don haka shi ubangiji sai dai ka gudu zuwa gare shi ka nemi mafaka a gurinsa saboda haka ko laifi kai masa a ka'ida ta dan adam in yayi wa mutum laifi guje wa mutumin yake ba gun shi yake gudu ba kuma shi yake gujewa yanzu da suka yi wa ƙasa laifi ba guduwa suke waje ba kaga ai ba zuwa suke suna kai kansu ba a guduwa suke ana kamo su to amma shi Allah in kai masa laifi in kana so ka tsira shi ne ka koma ka kai kanka to wannan shi ne kubutarka in kai masa laifi to tsiranka shi ne ka kai kanka shi kuma da zarar ka kai kanka ka nuna nadama ka nuna abinda nadama akan abin da ya gabata ka nemi yafiyarsa sai ci tuje ka dafe maka ka je ka kuma yi ka ƙara nadama ka gudo ka zo ka gaya masa ka nemi tubansa sai ci kuma koma na yafe maka ce amantu bi kitabika alladhi anzalta nayi imani da littafinka da ka saukar littafi ana koyi zama ana nufin alqur'ani ko kuma ana nufin dukkan littafan da Allah ta'ala ya saukar ba wace ya yi imani da su wa bi nabiyyika alladhi arsalta da annabinka da ka aiko ko ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi ko ana nufin dukkan annabawa daga cikinsu mafi girman su da daukaka su da darajar su shine annabi sallallahu alaihi wa sallam albara ibn azib da ya tashi karanta maimaita addu'a a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam irin yaji ya haddace sai ya ce wa bi rasulika alladhi arsalta maimakon wa bi nabiyyika alladhi arsalta sai annabi ya ce a wa bi nabiyyika alladhi arsalta domin ka ce bi rasulika alladhi arsalta ya zama maimai akwai annabi akwai manzo akwai annabi manzo akwai kuma annabin da ba manzo ba sauraka waɗannan sifofi ne guda biyu annabci da risala annubuwa war risala amma in kace wa bi rasulika alladhi arsalta to risala kadai ka fada baka fada annabcin ba tare da cewa akwai annaba wanda ba rasul ba to shi yasa annabi ya gyara masa kuma wani ya nuna maka addu'o'i da suka zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallama tawqifiya ana so ka lazimci lafazin su kada ka rika canzawa saboda babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama sanin yadda za a roki Allah ba wanda ya fi kai shi tsara waibo yake tsara waibo ga Allah ta'ala haka babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama sanin abin da ya dace ba wa ya roka wa kansa idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsara addu'a ya ce ga yadda za ka yi ta to kakka ce bara ka yi dan kare-kare ka yi mata wani kai daga farko ko kai mata wata jela daga ƙarshe ko ka dan sassaka wani abubuwa a'a kai ta yadda take din nan babu abin da ya kai ta daraja to wannan shi tace addu'a ta ƙarshe da malam ya kawo mana wacce mutum yake yi yayin da ya zo kwanciya da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.